This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a koda yaushe ta kafar sadarwar internet akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai, bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Duban dubatan mutanen kasar Siriya sun kaurace wa matsugunan su dake Aleppo jiya Juma'a suka nufi Turkiya kafin Rasha ta ƙara kaimin hare-haren jiragen sama kan kungiyoyin yan tawaye dake gabashin kasar Siriya dake yunkurin hambara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Wata kungiyar ayyukan jin kai da Turkish Humanitarian Relief Foundation ta ce kimanin yan gudun hijira 50,000 sun isa kan iyakar Siriya da Turkiya da yake Ankara ta rufe kan iyakarta kuma babu tabbacin ko za a kyale su shiga. Cibiyar ta ce tana kafa tuntuna a Siriya kusa da kan iyaka domin samar wa 'yan gudun hijiran matsugunan gucin gadi. Turkiya ta riga ta karbi sama da mutane 'yan gudun hijira daga Siriya miliyan 2,500 tunda aka fara yakin basasa kimanin shekaru 5 da suka shige. Ta kuma ce yanzu haka dubbai suna kan hanyar su zuwa kan iyakar kasarta. Rukunan 'yan gudun hijiran da ke kokarin kauracewa Siriya na baya-bayan nan na aukuwa ne a daidai lokacin da dakarun gwamnati da tallafin hare-haren jiragen saman Rasha suka ayyana hare-hare a arewacin Siriya da nufin yi wa birnin Aleppo da ake takaddama a kai ƙawanya. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta ce jiragen yakinta sun kai hare-hare wurare 875 a Siriya cikin wannan makon da suka hada da hare-haren sama da suka kai a arewacin kasar. Wata gagarumar girgizar kasa da ta auku a birnin Tainan da ke kudancin Taiwan yau Asabar ta rusa wani katamfarin ginin dakunan kwana ta kuma kashe akalla mutane 3 da suka hada da wani jinjiri. Hukumomi sun ce da dama kuma sun ji raunuka. Cibiyar kasa da safiyo ta Amurka ta ce girgizar kasa mai karfin maki 6.4 ta auku ne a tazarar kimanin kilomita 43 da birnin Tainan, birni mai kimanin mutane miliyan 2 inda barnar ta fi yawa. Girgizar kasar da wadda cibiyar sa ido kan irin waɗannan bala'o'i na kasar Taiwan ta ce ƙarfinta ya kai kimanin tarwatsewa manyan bama-baman nukiliya 2 ta fara girgiza gine-gine ne da kimanin ƙarfe 4 da asuba a gugun kasar. Cibiyar sa ido kan yanayin kasar Taiwan ta ce ƙananan an yi ƙananan gina-gine kana waɗansu da suka buga labarin a hanyoyin sadarwa sun ce girgizar ƙasar ta tuna masu da irin gagarumar girgizar ƙasa da aka yi a tsibirin cikin shekara ta 1999. Girgizar ƙasar dai da aka yi yau Asabar ta da safe ta auku ne lokacin da mutane ke cikin barci kuma ta yi kace-kace da gine-gine 3 yayin da ta kuma lalata waɗansu da dama da suka hada da wuraren ibada masu ɗimbin tarihi. Gine-gine 2 da suka rushe a Tainan sun goce daga foundation yayin da daben ginin kuma ya rufta. Mafi yawan ɓannar dai ita ce rushewar wani ginin gidajen kwana mai hawa 17. Jami'an aikin lafiya na ƙasar Brazil sun ce sun gano wani samfarin ƙwayar cutar Zika a miyau da kuma fitsari. Da yake jawabi a wani taron manema labarai jiya Juma'a, shugaban wata cibiya da ake kira Oswald Cruz, Paulo Gedelha, ya ce sumba na ƙara haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar, sai dai ya ce bai kamata a hana yin sumba ba. Masu ilimin kimiyya a cibiyar binciken ƙwayoyin cutar da ake kira Fayo Cruz sun ce suna ƙoƙarin gano ko ruwan jinin jikin mutum zai iya haddasa yaɗa wannan cutar. Jiya Juma'a dai ƙasar Brazil ta shiga wani lokacin wasanni da mutane da dama sukan riƙa yi wa waɗanda ba su taɓa gani ba sun ba wajen gagarumin shagalgula da akan yi a kan tituna. a halin da ake ciki kuma hukumar lafiya ta duniya tana shawartar jami'ai da kada su karbi gudunmuwar jini daga waɗanda ba su jima da dawowa daga kasashen da aka sami bullar wannan kwayar cuta ba. Kwayar cutar dai da sauro ke yadawa ta fi kamari ne a kasashen kudancin Amurka, musamman a Brazil, kuma tana da illar gaske ga mata masu juna biyu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Waɗanda ke neman jam'iyyinsu su tsaida su takarar shugabancin Amurka sun yi ta maza a cikin sabon wani yanayin dusar ƙanƙara a New Jersey jiya Juma'a, inda suka riƙa kushe wa juna. Ana saura kwanaki huɗu a gudanar da zaben share fage na farko da jam'iyyun Democrat da kuma Republican za su gudanar a nan Amurka. Sai dai binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump har yanzu yana kan gaba da kyakkyawar rata, yayin da Bernie Sanders na jam'iyyar Democrat daga jihar Vermont ya yi wa abokiyar takararsa Hillary Clinton fintinkau sakamakon hana waɗansu jiragen tashi da aka yi. Dusar ƙanƙarar dai ta hana Trump komawa jihar New Jersey, wato New Hampshire, bayan ya je yaƙin neman zaɓe a wata jiha. Wannan ya ba ɗaya daga cikin abokan hamayyarsa tsohon gwamnan jihar Florida Jeb Bush, wanda ɗa ne da kuma ƙanan tsofaffin shugabannin ƙasar Amurka biyu, damar yi musu ba'a, inda ya ce mahaifiyarsa 'yar shekaru 90 wadda ta taɓa zama matar shugaban ƙasa Barbara Bush tana waje tana taya shi yaƙin neman zaɓe duk da rashin kyan yanayin. Bush ya zauna da mahaifiyar tasa a wata hira da tashar talabijin ta CBS da ake kira This Morning ta yi da shi, inda ya riƙa sukan lamirin Trump domin irin kalaman da yake amfani da su da kuma yadda ya riƙa yi wa ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wata muhawara baƙan magana. Gwamnan jihar Ohio John Kasich da ke neman ƙara ɗagowa ya shaida wa wani mai kada kuri'a cewa zai sake maimaita nasarori da ya samu a matsayinsa na gwamna da kuma nasarorin da ya samu lokacin yana ɗan majalisa a Washington. Gwamnan New Jersey Chris Christie shi kuma wanda ya shafa watanni yana yaƙi neman zaɓe a jihar ta New Hampshire ya shaida wa masu kada kuri'a cewa sitaka tsantsan da Trump da kuma Senator Ted Cruz na jihar Texas da Marco Rubio na jihar Florida domin bisa ga cewarsu ba su ziyarci jihar kamar yadda ya riƙa yi yana yaƙin neman zaɓe ba. Ma'aikatar ilimi ta ƙasar Ghana ta ce kimanin kashi 45 cikin 100 na malaman firamarin ƙasar da kuma kimanin kashi 30 cikin 100 na ɗaliban makarantar ƙasa, wato ƙaramar makarantar sakandare, ba su da cikakken horo tare da taimakon masu hali baiwa na ƙasa da ƙasa. Hukumomin ƙasar ta nahiyar Afirka sun ƙaddamar da wani shirin horaswa na kwanaki biyu domin shawo kan wannan matsala. Suka bayyana cewa babu na'urar kwamfuta ko kuma TV ko kuma wayoyin salula irin na zamani a makarantun yankunan karkara da dama na ƙasar Ghana. Sabili da haka lokacin shan iska ɗalibai mata sukan yi wasannin da za su yi yayin da kuma maza suke buga ƙwallo. A aji kuma malamai sukan yi magana yayin da ɗalibai suke zaune gum suna ƙoƙarin fahimta abin da ma malamin ke cewa. Babu wata cuɗanya tsakanin mai koyo da mai koyarwa, sabili da su kansu malaman ma ba su samu irin wannan horon ba. To, wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira Vaki Foundation tare da haɗin gwiwar Dubai Cares, wata cibiyar agaji da kuma ma'aikatar ilimi ta ƙasar Ghana sun haɗa hannu domin sauya wannan lamari tare da tallafin kuɗi dala miliyan 2 da gidauniyar Dubai Cares ta bayar. An kafa wata makaranta wato makarantu 40 da tauraron ɗan adam da na'urorin kwamfuta masu aiki da hasken rana da kuma allo na zamani mai aiki da wuta, tare kuma da horar da malamai waɗanda su za shugabannin makaranta za su horar da su kana su kuma su koma su koyar da ɗalibai. Wani jami'in horaswa ya bayyana cewa wannan sabon tsarin ya ƙara wa ɗalibai sha'awar zuwa makaranta domin tsarin ilimin ya ingantu kuma suna jin daɗin shiga azuzuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake sauraron ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu hikimar magana suka ce shike kawo rabon wani
saboda na ji labarin ka ne wai kai ne baka so a ba wani sai kai
kwarai da gaske
saboda haka nazo an tambaye ka dalilin da baka so a ba wani sai kai
dalilin da yasa bana so a ba wani sai ni da arziki a garin wadansu banda a garin da arziki a garin ku banda a gidan ku da arziki a gidan ku banda a dakin
na
da dakin ku banda a gunka ya kace da wannan amsa ta
wannan amsa ka ga me yayin na ta ba sai an kwana duka
wani abu kamar wasan kwaikwayo
labari dai ba wannan kisan wato haka mamman duka yake lokacin da yake goge duk abin nan wakokin sa kamar labarai ne a ciki saboda haka kamar wasan kwaikwayo ne duk wakokin da kika ji haka ta ina zamu faro Halima
mallan ira ta gaishe gaishe
to bismillah
kuma na san kana da labarin rasuwar Muhammadu Gawo Filinge ko
kware da gaske kuwa
ina ga ranar watan Janairu ba ranar 25 ga wata
haka ne insha Allah kamar yadda masu sauraro in ba za su manta ba akwai hirar da muka taba yi da shi mun taba gabatarwa a wannan fili namu na abari ya huce akwai hira sosai hira mai tsayi da wato tsohon wakilinmu Yusuf Mamma
da
yi da shi a can birnin ya mai game da waƙoƙinsa da tarihin rayuwarsa da yadda ya fara waka da mutanen da ya yi waka da irin abubuwan da suka faru a rayuwarsa da dai abin nan abubuwa masu ɗan karen yawa insha Allahu daga cikin mako mai zuwa za mu zo mu fara gabatar da wannan hira da shi marigayin domin tunawa da shi
yawa to kafin Allah kai mu sati mai zuwa dai ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan shi da ƴan uwa da abokan arziki da ma duk wasu masu sauraron da suka yi rashi sanadiyar wannan rasuwa ta Alhaji Muhammadu Isa Gawo Filinge Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi ya gafarta mishi
amin
sai kuma wata gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Asma'u Yahaya wadda ake kira mami mai Excel College a Kano dangane da rasuwar ma'aihiyarsu Allah ya ji kanta ya rahamshe ta ya gafarta mata ya sa ta huta amin
amin
ga kuma wata gaisuwa zuwa ga iyalan Ibrahim dan Zara wanda ake kira da sunan Ibrahim Chololu wanda ke da garejin Sudur a arewacin Hilin Ahmadu Dunguza a Zandar wanda ya rasu ranar Talata 26 ga watan Janairu shi ma Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi gafarta mishi ya kuma sa ya huta amin
amin
ga wata gaisuwa zuwa ga Balki da Haja Maryama da Sa'adiya da Saratu matan dan Gambo mai Atamfa a Gumel da Hasana matar Hamma mai medicine Chinois a Magariya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Galiyo dan Kamasho makirin sarakuna a birnin Yamai da Ibrahim makiri a Tajaye jihar Tawa da makirin sarki Yakuba Illela a Tawa da makirin Mayaki Abdullahi da makirin Al-Husaini Usmana da watan dusuna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Bala na Yashi unguwar Yashi a Lakwaja da watan yana nan lahiya da duka iyalan shi da kuma abukan shi na arziki
haka yake Halima ga dimbin gaisuwar Sasha Hausa na murya Amurka zuwa ga masu sauraron mu Alhaji Tijani Usman Hadeja mai kamfanin nan na Lucky Ed Ventures dake gidan Dawisu Ring Road bypass a kanan daba tare da mai dakin sa Hajiya Rakiya da fatan suna nan lafiya dan bangai suwa zuwa ga masu sauraron Alhaji Bala Giwa Getso babban distributor na Dangote Cement da Alhaji Sani Dahiro ya kasai Chairman SDY Engineering Construction Limited sai Alhaji Sharif Abubakar Usman Usmania Petroleum dake Kaduna da Alhaji Wada Shehu Yarima dan batta da fatan suna nan lafiya muna mika dambin gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Shu'aibu Sarkin Fulani na Facebook sai Sunusi Musa Hamza tare da Sadi Saidu Daura sai Barkiddo Baba tare da Muhammad Manga Kobi a Baucin Yakubu sai Abdul Kadir Adamu Umar a Gombe tare da Hajiya Uwani Abubakar sai Abubakar Sadiq Kafin Sole tare da Ibrahim Jibrin Karaye Sardauna Bare Huce sai Ibrahim S Bello na hukumar gidajen kurkukun Najeriya a Gombe haka kuma muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Honorable Adamu Gurai tare da iyalansa muna musu jaji na rashin diyarsa Hannatu wadda ta rasu a cikin makon nan Allah ubangije ji kanta Allah ya sa ta huta kuma Allah ubangije ya bada hakuri na jure wannan rashi
amin Wallahi tallahi. Wallahi tallahi da a ce mu ma an ba mu izini mu ƙara miji da kun taba kunji.
Gaskiya ba.
Da kun dandana kunji kuma da an ji ka da an ji mai gida na hu menene wai matar gidan nan ce za ta mini ku ban san me sunan naku mu kuma kishi yadda za a ce.
Da za a yi kashe-kashe za ki ce.
Gaskiya kam.
Gaskiya. Da namiji yana da kishi.
Yawwa tsakani da Allah kishin ku ya hina mu.
A yafi na yadda da maganar ki.
Yawwa.
Na san dai wasu ba za su yadda ba amma dai ni na yadda.
To shikenan. Inda za ka ga mutum yana tafarfasa ido nan da nan ya yi jawur.
Da yanzu an yi yakin duniya ya kai na 100 ba na 2 ba.
Yawwa kaga. Daɗina da ka irin waɗannan maganganu kana haɗin gaskiya amma idan aka zo batun santinka misali aka ce ka ci pizza ka ɗauko kwalin pizza kana nuna sunan kamfanin da ke yi kaga sai ka ce kai a ina aka yi.
Ina yi dai a faɗa ai ba na ɓoyewa Halima ina yi a faɗa.
Yawwa Malam Iro akwai lokacin labarai?
A bismillah mun kakkaɗa gudunmu.
To muna da labarai guda biyu. Wannan na harko dai daga Nyamai Isu mamma ne aiko mana wannan labari wai wani magidanci ne yana tsaye a bayan mota haka bai san dan shi dan karami yana ta wancan bangaren ba wancan gehen mota kawai sai da ya tattakura ya saki tusa bur shi baban baban ya saki tusa a shedan ya ji kawai sai dan ya ce mamma mamma po wai a kawo po tunda shi a kawo baban shi po tunda shi yaron ya ga duk lokacin da ya saki tusa sai uwar ta kawo mishi po ta ce ya zauna yayi bayan gida to kaji labarin Isu mamman kenan to shi kuma dan Lami ya aiko mana wai wani tsoho ne attajiri yana da mata uku
kullun gari
a ban san a ina bane watakila a lemu ne yau wato matan shi uku kullun tsoho zai dawo gida sai ya biya kasuwa kuma ya biya in ya biya kasuwa kullun dai zai shigo gida da leda guda hudu a hannun shi leda uku manya ɗaya kuma karama kuma ba abin da yake sai sai yalo kowace leda za a yanka yalan nan a ciko ta da shi fal amma shi tasa leda ya karama ce kuma duk bala'in da za a yi ba zai taba yadda wani ya karbi wannan leda ba har ma jikokinsa suna masa kirari da baba mai yalo
saboda yana shigowa da
yawa kuma ana daka masa wani yajin da tunda shi bai cin yalo da kulikuli shi da yaji yake cin kulikulin shi yawa to wata rana tsoho da ya dawo sai ya tarar da gida cike makil har da matan ƴaƴan shi bayan ya ba su tsare ba su kamar dai da ya saba leda uku ta yalo yawa
yalo da yaji
yawa to ya juya zai wuce a daidai lokacin sai wani yaro ya wullo wani dutse kawai dutsen ko sai pat ya hada kan leda tsoho ya karamar leda sai ta hwashe kawai duk abin da ke ciki ya tarwatse a tsakiyar gida
subhanallah
malai ira ganin ka me a cikin ledan nan
yalo
Balangu ne ya sha albasa sai kamshi yake ta tashi sai kuwa tsoho ya hoshe da kuka yace jama'a ku ji halan zamani da sharri Balangu ka koma
wato da dabara yake musu yana siyo musu yalo shi ko sai nada balangun sai shiga daki
yawa kuma wai hadda yaji shi yake cin nashi yalan tunda shi ba cin yalo da kulikuli sai da yaji ashe balangu ne tunda tsohon dan duniya ne kaji yace sai ya sa kuka wai ku ji yalan zamani da sharri
ya koma balangu ya koma
Yeah.
ina jin goge na magana ku.
Haba ai Halima, wato yanzu ina jin kamar babu masu irin wannan basira ta irin waɗannan waƙoƙi gaskiya.
A ba babu bane yanzu ka in ka lura ba gidan karuwai. Da duk unguwar da kaje akwai gidajen karuwai barkate gidaje kakka tambaye ni ina karuwai yanzu saboda kakka sanin amsa wannan tambaya ina da amsa amma kakka sanin amsa wannan tambaya yawa
bata meke ba amma kin san ba wai sai gidajen karuwai ne ko irin waɗannan wurare ake goge ba in ana biki akan gayyace su suna zuwa suna yi
amma galibi ka san shi dai goge da irin waɗannan kaɗe-kaɗe ana danganta su da gidan magajiya inda za a haɗu a yi sharholiya ana shaye-shaye ana abubuwa dai to yanzu kuma zamani ya sake
masu sauraro za mu da sa'a cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana a madadin
Halima Jumrau
Ibrahim Alfahim ke cewa huta lafiya.
Madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau, yanzu dai ga takaitattun labaran duniya.
Jami'an ƙasar Zambia suna zargin shugabannin hamayya da iza hargitsin da ya auku a jami'o'in gwamnati biyu domin ɓata wa gwamnati suna yayin da ake shirin gudanar da zaɓe cikin wannan shekarar. An rufe jami'ar Copper Belt da ke Kitwe da kuma jami'ar da ke Lusaka babban birnin ƙasar ranar Laraba sai inda hali ya yi. Bayan da ɗaliban jami'o'in biyu suka yi zanga-zanga sabilin jinkirin biyan su kuɗaɗen alawus. Shi dai ministan ya ce ɗaliban sun fara zanga-zanga ne duk da tabbacin da aka yi ta ba su cewa za a biya su kuɗaɗen alawus ɗin su da kuma kuɗaɗen sayar da littattafai da na bincike cikin makonni biyu masu zuwa. Dubin dubatan mutanen ƙasar Siriya sun ƙaurace wa matsugunansu da ke Aleppo jiya Juma'a suka nufi Turkiya kafin Rasha ta ƙara ƙaimin hare-haren jiragen sama kan hanyoyin 'yan tawaye, wato kan ƙungiyoyin 'yan tawaye da ke gabashin ƙasar Siriya da ke yunƙurin hamɓara gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Wata ƙungiyar ayyukan jin ƙai ta ce kimanin 'yan gudun hijira 50,000 ne suka isa kan iyakar Siriya da Turkiya ko da yake a Ankara ta rufe kan iyakarta kuma babu tabbacin ko za a kyale su su shiga. Cibiyar ta ce tana kakkafa tentuna a Siriya kusa da kan iyaka domin samar wa 'yan gudun hijiran matsugunin wucin gadi.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin. Kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.